أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا يوموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلا تشينا الهج محمد اندمي وانديكي نن اغرم يدوغري اجهر برنو a wannan yammaci na ranar Laraba 5 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1430. Wannan kuma shine yinin da yazo daidai da 26 ko 26 ga watan 8 ko miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu mai albarka, wannan kuma shine majalisinmu na uku. Kafin mu fara karatu, kamar yadda aka saba duk shekara, akwai taimako da ake nema daga ƴan uwa musulmi domin taimakawa mutanen da suke ƴan uwanmu ne musulmi, waɗanda suke gidajen fursuna da waɗanda suke kwance ba su da lafiya asibitoci, da kuma wasu mabukata wanda muke tare da su a wannan majalisi. An saba a kaddamar da wannan gidauniya duk shekara, musamman ma idan wato azumi ya raba tsaka. To wannan karan an samu wasu waɗanda suka gaggauto da ayyukan ladansu tun ma kafin lokacin shelanta wannan batu yayi. Akwai matar da ta saba bayar da taimako duk shekara, duk sanda aka shelanta wannan abu za ta kawo taimakonta, kuma taimako wanda yake gwaggwaba, taimako wanda yake mai romo. To wannan karan tun kafin ba mu shelanta, ita ta gaggauto da nata taimakon. Ita ce matar mai girma gwamnan Borno, Hajiya Fatima Ali Sharif. Kamar yadda aka sani, duk shekara takan taimaka ma wannan gidauniya da tallafi wanda yake gwaggwaba. Ta ba da shinkafa buhu 10, ta kuma ba da buhu 10 na sukari. Kamar yadda har ila yau mai girma sarkin askira shi ma ya taimaka da 10,000. Don haka tun daga yanzu an buɗe ƙofar neman taimako ga duk wanda zai taimaka ga wannan gidauniya da ta saba aikin alkhairi a cikin wannan wata na alkhairi. Waɗanda kuma ake ba wa taimakon nan su ne waɗanda aka saba ba wa duk shekara. Za a ƙara bayani insha Allah akan sunayensu. Don haka wanda yake da buƙatar taimakawa, ƙofa a buɗe take. Amin. Bayan wannan, kafin mu shiga karatu, akwai tambaya guda ɗaya wacce na samu a jiya. Naga babu laifi in fara a fara taɓa kalashi da ita. Wani ya rubuto yake tambayar center da muka taɓa ƙaddamarwa shekaru 2 da suka wuce a nan masallacin, wacce muka ce za ta yi aikin tattara ayyukan Sheikh Ja'far Mahmud Adam da kunda ce su a rubuce, wanda a wannan guri aka kaddamar da wannan senta kafin a kaddamar da ita a ko'ina, kuma aka samu waɗanda suka yi hoɓɓasa wajen taimaka ma wannan senta wanda ta tsayi da ƙafafuwanta. Wannan senta, kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka kaddamar da ita a nan, cewa daman can akwai ta tun kafin rasuwar Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Akwai wannan santa ɗin, kuma daman can ni ne shugabanta tun ma yana da rai. Saboda haka wani aiki ne da ya bari, muka ga cewa wajibi ne ya ci gaba. Barinsa duniya ba zai sa wannan aikin alkhairi ya dakata ba, kuma ya zama wata gidauniya ce da za ta ci gaba da yayata da yaɗa abin da ya bari na alkhairi, domin Allah ya ci gaba da kai masa ladansa a cikin kabarinsa, ya ci gaba da haskaka masa kabarinsa a dalilinsa. Wannan center tun daga wannan lokacin tana ta aikinta tukuru ba dare ba rana. Matasa waɗanda suka yadda, suka bada wato lokacinsu da damansu da ƙwaƙwalansu wajen wannan aiki, ba su nuna gajiyawa ba. A wannan wata muka so mu fara nuna wa mutane irin sakamakon wannan aiki da kuma sakamakon tallafi da suka bayar su kansu wajen wannan aiki. Na so a ce shi mai tambaya bai yi tambayar ba, to amma yayi abinda Bahaushe yake cewa riga malam masallaci, sai dai riga malam masallaci ai haka ya kamata, kada ka jira sai liman ya zo sannan kai ka shigo daga baya, ka zauna ka zo ka zauna ka jira shi, domin kana cikin jiran shi to kana cikin sallah ne, kana cikin aikin alkhairi ne. A har zuwa yanzu wannan cibiya ta sa wato batun hada karatukan sa na tafsiri guri guda domin fito da shi a matsayin littafi, bayan an shigar da surori tun daga suratul baqara har zuwa suratul an'am, mun shigar da su an inji mai kwakwalwa, na'ura mai kwakwalwa ta computer, sai muka ga ya kamata mu fito da surorin kasa-kasa wato daga tabara zuwa nasi, domin surori ne da aka fi ta'amuli da su yau da gobe, kuma masu koyan karatu galibi daga nan suke farawa, don haka musulmi da dama sun haddace waɗannan surori. Sai muka ga yana da kyau musulmi su san ma'anonin surorin da suka haddace, sannan kuma muka ga ya kamata mu yi koyi da yadda aikin tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya kasance, shi ma kafin a fito da shi gaba ɗaya an fito da juz'u tabara, saboda haka sai muka ga mu fara fito da juz'u tabara, sannan kuma mu ci gaba da fito da sauran ajza wato juz'i a hankali. Saboda haka a yanzu dai kusan juz'u tabara aikin sa ta bangaren mu ya kammala, aikin buga shi shima kusan ya kusa kammala, abinda zai rage din kawai dan gyare-gyare ne da za a yi a fito da shi. Wannan da kuke gani a hannuna shine juz'u tabara. Allah haka gashi nan tarjuma da sharhin ma'anonin alqur'ani mai girma suratul mulk zuwa nas na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah. Tattarawa malam ya udatti bita da nazari Muhammad Sani Umar Rijallim. To haka za mu ci gaba da fito da su, yanzu muna kan aiki a cikin suratul baqara, shi ma zai fito wajen shafi 400. Suratul baqara ita kadai kun san da yake tafsiri ne da sharhi, ba kawai gundaren tarjuma bane, ba ni baki in baka fassara, a'a tafsiri ne da sharhi. Sannan 40 hadis, wannan ayyana ce wato samfuri ne da muka karba daga matba'a, domin in akwai kurakurai kafin ya fito da su mu gyara. Ina dab da zan taho nan aka kawo mu shi, akwai shi ma 40 hadis, sharhin 40 hadis shi ma an gama shi kakaf, shi ma ya fito kamar haka, shi ma abin da ya rage shine yan gyare-gyaren da kurakuran da aka samu na matba'a a gyara su kafin ya fito hannun jama'a. Ina ga insha Allah kafin idan lokacin kaddamar da littafin yayi, kuma littafin ya zo da adadin sa barkatai nan, za mu ƙara yin bayani da irin aikace-aikacen da aka yi wa littafin. Don haka ina fatan ba za a sake rubuto tambaya akan ina aka kwana ba. Na'am, za mu tashi akan aya ta 115, amma za mu koma kan ta 114 kaɗan, sannan mu abin nan. Wa aqimus salat.
Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ.
اصبر
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Allah madaukakin sarki ya juyo da akalan magana zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yana umartarsa da wasu umarni. Ya fara da umartarsa akan cewa ya tsaya kam totar akan turbar da aka umarce shi akanta, shi da waɗanda suka tuba tare da shi, kada su yi shishigi su wuce gona da iri, haka nan kada ya karkata zuwa ga azzalimai ta hanyar yarda da su da amincewa da abin da suke yi. Idan yayi haka ko mabiyansa ko wasu daga cikin wannan al'umma suka yi haka Allah ya ce fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun sannan Allah ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummar sa duka cewa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin wa aqimis salata ka tsayar da sallah tarafayn nahar ayyafan rana wato a farkonta da karshenta farkon yini da karshen yini wa zulafan min al-layl da farkon dare wanda muka ce ita ce sallar magriba da isha'i innal hasanati yudhibna sayyi'at lalle ayyukan kwarai suna tafiyar da munanan ayyuka dhalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne ga masu wa'azantuwa sannan Allah ya ce wasbir ka yi hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin domin Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yayi hakuri yayi hakuri akan bin umarnin da yayi masa tun daga farkon fadar sa fasdaqim kama umirta har zuwa wa aqimis salata ka yi hakuri akan bin umarni domin shi hakuri wato ya kasu kaso ya kasu gida gida akwai hakuri akan ittiba'ul ma'murat as-sabru ala al-ittiba'il ma'murat ko al-imtithalil ma'murat mutun yayi hakuri bisa gabin Allah gabin umarnin sa akwai kuma as-sabru ala ijtinabil manhiyat mutun yayi hakuri wajen kaucewa abubuwan da Allah ya hana ya danna zuciyarsa ya yaki zuciyarsa kada ya sakar wa zuciyarsa akana tayi abinda ta ga dama ya fi karfinta wannan shi ma hakuri ne sannan kuma yayi hakuri ala al-masa'ib ala qadarillah yayi hakuri bisa abinda zai same shi na kaddara bisa abinda ubangiji ya hukunta masa mai dadi ko marar dadi yayi hakuri ya jure wannan shi ma hakuri ne to Allah madaukakin sarki ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wasallama da umarni daban-daban tun daga fadar sa fastaqim kama umirta azwa wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl to bin wadannan umarninnuka na ubangije suna bukatar juriya da hakuri da yakar zuciya da kuma yaki da shedan sai idan mutun yayi wannan jajircewa ce zai iya cimma nasara shi yasa Allah madaukakin sarki yace wasbir ka yi hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin lalle Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa wannan yake nuna cewa wanda yayi hakuri to yana daga cikin al muhsinuna wato masu ihsani waɗanda su suka kaka mataki na kololuwa a gurin Allah inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun sannan Allah ya ce falaula
la kana min al qurun min qablikum qulubatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين
وما كان
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
الله يجب أن يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم falaula kana min alquruni ina ma da a ce an samu ulubaqiyatin wasu masu hankali masu kirki da cikin al'ummomin da suka gabace ku yanhauna 'anil fasadi wadanda za su rika hana barna fil ardi a doran kasa illa qalilan mimman anjayna minhu sai kadan aka samu daga wadanda muka tsirar daga cikin su واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه sai wadanda suka zalunci kansu suka rika bin abinda aka jiyar da su dadi na wadata wa kanu mujrimina suka zama masu manyan laifuffuka wa ma kana rabbuka li yuhlikal qura bi zulmin ubangijin ka bai zan wanda zai halakar da alqaryu ba saboda zalunci wa ahluha muslihuna alhalin mutanen alqaryar suna masu gyara Ubangiji a waɗannan ayoyi guda biyu yana gaya mana cewa matukar a cikin al'umma ana samun masu gyara masu kwaba masu hana barna masu umarni da kyakkyawan abu to Allah ba zai halakar da wannan al'umma ba in kuma za a rasa masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna to babu shakka wannan al'umma tana kan gabar halaka babu abin da zai hana halakar al'umma sai samun masu gargadi da masu hana mummunan aiki a cikin ta idan ta rasa masu umarni da kyakkyawan abu ta rasa masu hana mummunan abu a cikin ta to babu shakka wannan al'umma ta kama hanyar halaka ubangiji in ya tashi zai halakar da ita da masu yi da yan kallo waɗanda su ba yi suke yi ba amma kuma ba su bude baki sun hana ba in ubangiji yazo da azabar sa zai hade su gaba daya ba zai rarrabe tsakanin wanda yayi da wanda bai yi ba kuma bai hana ba wa id qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun ubangiji Allah yace yayin da wasu daga cikin banu Isra'ila suka rika gaya wa masu wa'azi masu karantarwa masu hana mutanen da suke yin su ranar asabar bayan Allah ya hana su sai waɗannan mutane suke ce ma masu yin wa'azin masu gargadin lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida dan me za ku rika yin wa'azi ku rika karantar da mutanen da daman Allah sai ya azabta su ko ya halaka su ko ya azabta su azaba mai tsanani me yasa sai kun musu me yasa kuke bata lokacinku waɗannan mutane Allah in ya tashi ai halaka su zai yi kawai ku kyale su ci gaba da abin da suke yi qalu ma'ziratan ila rabbikum muna yin haka ne domin mu yanke hanzari wajen ubangijinmu mu yanke hanzari an dora mana umarnin mu sanar mu karantar mu yi wa'azi mu yi gargadi kuma mun yi su kuma mun sanar da su mun yanke musu hanzari wala allahum yattaqun kuma wala Allah sa iya jin tsoron abinda muke gaya musu su dawo su bar abinda suke yi su zama mutanen kirki Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da suka manta abinda aka yi musu wa'azin nan da shi ma'ana suka yi shakulatin bangaro da abinda aka gaya musu suka sa kafa suka taki suka ki aiki da wa'azin da ake musu anjayna alladhina yanhauna anis su sai muka tseratar da waɗanda suke hana mummunan aiki masu wa'azi kenan wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun waɗanda suka yi zalunci daga cikin su sai muka kama su da mummunar azaba saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci kaga Allah da ya tashi fadar waɗanda ya tserar sai ya fadi waɗanda suke hana mummunan aiki amma bai fadi waɗanda suka yi shiru ba su ba su yi ba su ba su hana ba domin duka an kasu gida uku ne da waɗanda suke laifi da waɗanda suke hana laifi da waɗanda ba sa laifi ba sa hana laifi da Allah ya tashi halakawa sai Allah ya tashi tseratarwa sai ya tseratar da waɗanda suke hanawa fa anjayna alladhina yanhauna anis su kaga su kadai Allah ya ce ya tseratar sauran kuma sai ya kama su da mummunar azaba bima kanu yafsukun saboda abinda suke yi da fasikanci ashe kaga laifi ka ce kada a hana kada a yi gargadi kada a yi umarni da kyakkyawan aiki kada a hana mummuna babu shakka wannan aikin fasikanci ne hana a yi umarni da kyakkyawan aiki hana a yi hani daga mummunan aiki wannan fasikanci ne shi yasa Allah ya ce bima kanu yafsukun saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci Allah ya la'anci banu Isra'ila saboda wannan ta zama ta'adar su innal ladina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun Allah ya tsine wa banu Isra'il a bisa harshen annabi Isa annabi Dawud da harshen annabi Isa dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda laifin da suka yi babba da kuma ta'addancin da suka rika yi menene laifin su menene ta'addancin su kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh sun zan ba sa hana juna aikata munkari wanda suke aikatawa Allah ya ce labisa ma kanu yaf'alun tirda irin abin da suke aikatawa ashe kaga mutun yayi gum yace ba zai faɗi gaskiya ba tare da cewa yana da ikon ya faɗa ba wai an fi karfin sa bane ba wai ana masa barazana a rayuwar sa bane a'a yana da damar ya faɗa sai dai baya so ko alaka masa wani suna ko a tsane shi ko a rika nuna shi da dan yatsa ko kuma wani dan abin nan da yake samu ya rasa saboda haka sai ya ga gare ya shiru to wannan aikin saban Allah ne aikin ta'addanci ne aikin fasidanci ne kamar da wannan ayoyin suka nuna Allah ya ce falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin dama a ce an samu ulu baqiyatin wasu masu hankali masu alkhairi masu imani min alqurun min qablikum daga cikin al'ummomin da suka gabace ku dama a ce an samu masu hankali yanhauna 'anil fasadi fil ardi suna hana barna a doran ƙasa jawabin laudin nan jawabin ta mahzuf da a ce an samu da Allah bai halaka su ba wato da a ce a cikin mutanen annabi Nuh ko a cikin mutanen annabi Hud ko a cikin mutanen annabi Salih annabi Shu'aib a ce an samu da dama daga cikin su sun fito suna fada da mummunan aiki da Allah ya kubutar da su to amma sai aka bar annabawan su kadai ko su da ƴan tsirari daga cikin ita wannan al'umma su kadai ne suke hana mummunan aiki sauran gaba ɗaya sun ja daga suna fada da gaskiya da haka Allah da ya tashi sai aiko da azaba sai ta game duka wato garin gaba ɗaya ba a tserar da kowa ba sai waɗanda suke ƴan kadan waɗanda su ne suke hana mummunan aiki suke umarni da kyakkyawan aiki shine Allah ya ce illa qalilan mimman anjayna minhum sai ƴan kadan waɗanda aka samu su suna hana mummunan aiki suna umarni da kyakkyawa su ne wanda Allah madaukakin sarki ya tserar da su yayin da hoshinsa ya sauka shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci wannan al'umma da cewa lalle a samu wata tawaga a cikin wannan al'umma a kullun a koda yaushe waɗanda aikin su umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun lalle a samu wata jama'a daga cikin ku waɗanda suke kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawan abu suna hana mummunan abu Allah ya ce wa ulaika humul muflihun waɗannan sune masu samun babban rabo Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan al'umma da cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun zan ku ne mafiya alkhairi cikin wannan al'umma ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abu wa tanhauna 'anil munkar kuna hana mummunan abu sai ya ce wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah me yasa ubangiji ya jinkirta ambaton imani sai da aka ambaci umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna tare da cewa imani shine al-aslu na farko dan a nuna maka muhimmancin al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar na biyu kuma dan kasancewa ai shi kansa imanin ba zai samu ba sai da al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar inda babu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar a samu mu'minai sai da aka samu annabawa waɗanda suka zo suna cewa a bar shirka a yi tauhidi a bar saban Allah a yi da'ar ubangiji sai da aka samu masu umarni da kyakkyawan abu sannan aka samu mu'minan don haka umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi yake haifar da imani cikin al'umma amma idan aka zan in ya zan a cikin al'umma babu mai umarni da kyakkyawan abu babu mai hana mummunan abu to babu shakka imanin ba zai samu ba shi yasa aka gabatar da abin da shi yake sharar fage ga samuwar imani shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar Allah ce wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi sai waɗanda suka yi zalunci suka bibiyi abin da aka jiyar da su dadi wato waɗanda suka yi zalunci anan sun kunshi bangarori guda biyu bangaren masu laifi da bangaren waɗanda suka yi shiru suka ki hana laifi duk sun shiga ƙarƙashin alladhina zalamu sun zalunci kansu sun zalunci al'ummarsu sun zalunci kansu ta hanyar aikata laifi sannan sun zalunci al'ummarsu ta hanyar kin fada musu gaskiya sai ya zan abinda kawai suke tunanin su kiyaye shine jin dadin su kada su yi wani abin da za su rasa jin dadin su ko za su rasa matsayin da suke da shi kada daraja ko martaba da ake ganin su da ita suna ganin in suka hana mummunan abu jama'a za su watse musu to dan haka ba za su kiyaye markazin su su kiyaye matsayin su su daina fadar ko su ki fadar abin da Allah ya ce su fada su danna gaskiya su yaki da gaskiya shine Allah ya ce wattaba alladhina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin kuma sun kasance masu manyan laifuka ne sai Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin ubangijinka ba wanda zai halaka wata alƙarya bane bi zulmin saboda zalunci wato ubangiji ba azzalimi bane wanda zai kama ya halaka alƙarya haka nan babu dalili babu sababi haka kawai ubangiji ya halaka su wa ahluha muslihun alhalin mutanen garin masu gyara ne kaga anan bai ce wa ahluha salihuna ba ba a ce alhalin mutanen garin nagari bane sai aka ce mutanen garin masu gyara domin dan ka gyaru ka ki gyara wani wannan ba zai kubutar da kai ba dole in ka gyara kanka to kai kokarin wani ma ya gyaru ba shi yasa ahlus sunna suka kiyarda su yi shiru ba sai an yi wa'azi sai an fada duk da wasu ba sa so duk da wasu ba sa san abin da ake fada saboda idan Allah ya turo azaba ko ya turo musiba duka za ta shafa matukar an yi shiru amma matukar akwai masu cewa a bar kaza ba kyau a bar kaza ba kyau to ubangiji zai rangwanta ma wannan al'umma shi yasa Allah ya ce wa ahluha muslihuna bai ce wa ahluha salihuna ba ashe kaga dan a ce a gari akwai waliyai na gaskiya a ce akwai su suna kwana wuridi suna kwana tasbihi da salloli amma ba sa karantar da jama'a a gari kuma ana ta ta'asa kowa ka taba ya ce kai ai muna karkashin inuwar waliwa ne waliwa na ai zai ba mu kariya idan azabar Allah ta zo za ta hada da ku da waliyin gaba ɗaya za ta mutsike ba ta kalkowa dole shi waliyin sai ya fito yayi gargadi abinda ake yi kaza ba daidai bane ya hana abu kaza da ake yi daidai ne a ci gaba da yi waɗanda ma ba su yi su zo su ci gaba da yi ballantana kuma a ce masu wuridin masu tasbihin masu zikirin zikiri suke yi da wuridi na bid'a ko na sunna kake yi in baka fitowa kana umarni da kyakkyawan abu kana hana mummuna ubangiji ba zai kyale mutum ba to ballantana kuma yana zikiri da wuridi na bid'a kaga babu shakka ba yadda za Allah ya kyale wannan kasa shi yasa Allah ya ce wa ahluha muslihun wato Allah ba zai halaka wata alƙarya da zalunci ba alhalin mutanen alƙaryar sun zama mutanen kirki masu gyara ne na'am
walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
دنگنا دا وچن آية تبايا akwai hadisi da ya tabbata na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da yake cewa innan nasa idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu aw shaka an ya'ummuhum Allah bi'iqab idan mutane suka ga ana yi ba daidai ba amma suka yunkurin canza wannan abin da ake ba daidai ba aw shaka to al'amarin yayi kusa ubangiji ya game su da uqubarsa da uqubar Allah ta zo ta game su gaba daya Allah ya ce walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijinka ya so da ya sanya al'umma ta zama al'umma daya akan addini daya wala yazaluna mukhtalifina sai dai ba za su gushe ba suna masu saba wa juna illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijinka ya ji kai walidhalika khalaqahum kuma akan haka ne ubangiji ya halicce su wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika ta cewa la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, lalle tabbaci hakika sai na cika jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, da aljanu da mutane gaba daya. A wannan aya Ubangiji yana fadar sunnar sa a halittar sa da yi. Ubangiji ya halicci mutane ya sanya musu mabambanta hankula, hankulan su ba ɗaya bane, tunanin su ba ɗaya bane, isti'dadun su na su karbi gaskiya ko su ƙi gaskiya ba ɗaya bane. Ubangiji ya yi su mabambanta ne wajen tunani, wajen ainihin fahimta, wajen zurfin hankali, domin a samu rattaba abin da yake na sakamako da kuma abin da yake na ukuba. Idan ko kula, Ubangiji ya bambanta halittar dan adam da halittar dabba. Halittar dan adam Ubangiji ya yi dan adam da hankali, sannan kuma ya yi hankalin daban-daban. Wani hankalin da ya ji gaskiya zai karba, wani kuma zai tuma guri guda ya ce ba zai karba ba. Saboda haka sai dan adam yana samun canji daga lokaci bayan lokaci. Yau ya ki yadda, gobe kuma sai ya gamsu ya yadda. Ko yau yana kamar zai yadda, gobe kuma sai ya ƙara bullitsewa. Ubangiji sai ya yi shi da wannan wato hankali wanda yake mataki-mataki. Amma dabba, dabba daban take, hankalinta guda ɗaya ne, shi ne ta nemi abin da za ta ci ta sha da inda za ta kwanta. Wannan shi ne kawai tunanin dabba, hankalin dabba. Shi yasa ɗan adam ya zan ya sha bamban, yana shan bamban tun daga lokacin annabi Adam har zuwa yanzu. Sannan hankalin ɗan adam yana samun canji. Mutanen da ba su sanya za su yi ƙere-ƙere na zamani ba. A da babu jirgi, babu mota, babu kyamara, babu speaker, babu kaza, babu kaza. Hankalin ɗan adam yana ƙara bincike cikin harkokin rayuwa, yana ƙara gano wasu abubuwa. Kaga ɗan hankalin ɗan adam a nan yana ƙara tattauno wasu sababbin abubuwa. Amma dabba, ɗauka akuya ko jaki ko raƙumi, tun daga zamanin annabi Adam har yanzu yana nan yadda yake, raƙuminsa raƙuminsa. Ko an ce raƙumin da ya fi na yanzu, ko na yanzu raƙumin yanzu ya fi na da ci gaba da wayewa. Hankali guda ɗaya ne, domin shi babu taklifi a kansa. Babu maganar a sa shi wuta ko a sa shi aljanna. Shi yasa sai ba a ba su wannan mabambantan hankula ba, saɓanin ɗan adam. To anan Allah yana gaya mana cewa shi mai iko ne da ya ga dama ya yi mutane bai ɗaya, duk su zama masu gaskiya, duk su zama masu imani, kowa da kowa ya zama mumini, kowa da kowa ya zama wato mai gaskiya, mai son gaskiya, mai kira zuwa gaskiya, mai riko da gaskiya. Ubangiji in ya ga dama yana iya yin wannan. Ko kuma duk gaba ɗaya ya yi mutane kafirai, kowa ya zama kafiri, Ubangiji in ya ga dama duk zai iya yin wannan. Amma sai bai yi haka ba, sai ya bar mana wani wata dama ta ƴanci, ta yadda za mu iya auna abubuwa, mu gane mai kyau, mu gane mara kyau. Yadda kasan in ka shiga kasuwa kaga kasan tumatiri guda biyu, ruɓaɓɓe da mai kyau, kana gani za ka iya gane cewa wannan ruɓaɓɓe ne, wannan mai kyau ne. In ka tashi ka san wanda za ka ɗauka. To haka a sha'anin addini Ubangiji ya sanya wa ɗan adam, wa hadainahu najdain inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Ubangiji sai ya nuna wa ɗan adam hanyoyin guda biyu, ya aiko annabawa, ya saukar da littattafai. Annabawan nan ya wajabta musu su isar da abin da aka saukar musu, in ba ba su isar ba to suna da laifi. Littattafan nan ya saukar da su da yaran kowace al'umma yadda za ta gane. Aka aiko musu mutane, ba aiko musu aljanu ba, ba aiko musu mala'iku ba, aka aiko musu mutane irin jinsinsu ta yadda za su samu ɗeba kewa da su, dan dai su fahimci saƙon. To kaga anan an yanke duk wani hanzari kuma na ɗan adam. Ga gaskiyar nan ɓaro-ɓaro an gaya masa ita, an nuna masa ita, an ce idan ya bi wannan hanyar za ta kai shi aljanna, wannan hanyar kuma idan ya bi ta za ta kai shi jahannama. Kaga anan ɗan adam ba shi da wani abin da zai ce wa Allah, cewa Ubangiji ka banda cikin duhu. A'a, Ubangiji ya saukar masa da manzanni, kamar da yake rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Manzanni masu gargadi ne, masu bushara, dan kada ya zama mutane suna da wata hujja ga Allah bayan Allah ya aiko manzanni. Shi yasa cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba za mu kama kowa da azaba ba, ni masa azaba sai mun aika da mai gargadi, sai mun aika masa da manzo. Shi yasa aka dauke batun azaba da kan mahaukaci, saboda shi ba ya da hankalin da zai fahimta, don haka babu taklifi a kansa. Aka dauke taklifi da kan yaro karami, shi ma saboda babu taklifi, saboda baya fahimta. Wanda Allah ya bashi hankali, ya bashi wato fahimta, wannan shine Ubangiji yake kama shi yayin da ya kaucewa umarnin manzanni. Shi yasa Ubangiji ce wa law sha'a rabbuka, da Ubangijinka ya so, laja'ala an-nasa ummatan wahida, wannan mashi'a ce kauniya qadariya, da Ubangijinka ya so, da ya sanya mutane su zan al'umma ce guda daya. Kamar yadda yake wa law sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, da Ubangiji ya ga dama duk wanda suke duniya sai su zama mu'minai, sai su zama akan addini guda daya. Sai yace wala yazaluna mukhtalifina, amma ba za su gushe ba masu sassabawa, illa man rahima rabbuka, sai wanda Ubangijin ka ya ji kai. Wato ba za a gushe ba ana samun sabani a cikin addinai da aqidu da dariqu da hanyoyi da mazhabobi da ra'ayyuka mabambanta. Wannan abu ne da ba zai gushe ba a cikin al'umma. Wani wanda zai zo ya ce zai hade kan mutane duk su zama akan hanya guda daya, wannan ya dauko wa kansa dalaba gammu, wato ya saro wa kansa aikin da ba zai yi ba. Kace zaka hau sama babu tsani. Allah ne yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum, saboda haka wannan mashi'a ce qadariya, Ubangiji ya riga ya kaddara hakan. Amma duk da irin sabanin da za a samu, Ubangiji ya ware waɗanda yake jin kansu ya nuna musu hanya. Shi yasa yace illa man rahima rabbuk, sai waɗanda Ubangijinka ya ji kansu. Saboda duk yadda al'amura za su rincabe su rikirkice, su za su gane gaskiya kuma ita za su bi. Akwai waɗansu da zaka ji suna cewa kai mu mun rasa ma wanda zamu kama, yau wanda yazo ya ce kaza, wanda yazo ya ce kaza, mu wallahi mun ma rasa ma wanda ya zamu. Wanda yake almarhum Ubangiji ya so shi da rahama, to zai nuna masa gaskiya, kuma gaskiyar ai daya ce, kuma baro baro take. Tunda dai an aiko da annabi, an saukar da littafi, annabin nan kuma yayi bayanin abin da Allah yake so, to meye na cewa kana cikin dimuwa? Har ma wani ya ce ai duk lalabe ake a duhu. Akwai wanda ya ce ai duk lalabe ake a duhu, kai din ka san gaskiya kake kai shi, ai duk kowa lalabe yake a duhu. Shi yasa wasu sai su raba kafa, sai ya dan taba nan ya dan taba nan. Akwai wanda suke yi har a musuluncin ma, sai shi bai musulunta duka ba, shi kuma bai shiga kirista duka ba, saboda haka sai ya taba nan ya taba nan, ya ce in nan ne gaskiya to da ni aka yi, in ma nan ne jiddamu. Saboda haka al-ikhtilaf sunnatun kauniyatun qadariyya, sabani sunna ce ta Ubangiji da ya riga ya hukunta ta ya kaddara ta. Amma akwai al-marhumuna, waɗanda Ubangiji yake jin kansu. A cikin addini guda ɗaya za a iya samun sabani, kamar yadda ake samun sabani na addinai daban-daban, to a addini ɗaya kuma za a iya samun sabani. Kamar yadda muke ganin a musuluncin an samu sabani, a yahudanci an samu sabani, a kiristanci an samu sabani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin hadisi hasan, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa yahudawa sun kasu ila 71 firqa, nasara sun tsawo ila 72 firqa, wannan al'umma za ta kasu ila 73 firqa, kulluha fin nari illa wahida. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي. يهوداوا سن كسو 71، كريستوتي سن كسو 72، الامه تا ذات كسو 73. انا انا نفي امه الاجابه با امه الدعوه با دان امه الدعوه كريستوتي سنا تشكي يهود سنا تشكي su an riga an ambace su, kaga ashe al'umma ta karshe da annabi dan Allah annabi ya faɗa yana nufin ummatul ijaba, wanda suka ce wa manzon Allah mun ji mun yarda, to su ne za su kasu har kaso 73. Allah ya ce to annabi ya ce dukkan su sun cancanci shiga wuta, kulluha fin nar, dukkan su sun shiga sun cancanci su shiga wuta. illa wahida sai kungiya ko bangare guda daya sahabbai suka ce suwaye annabi ya ce ma ana alaihi al-yawm wa ashabi wadanda suke kan abinda nake kansa a yau ni da sahabbai da ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi cutar ya kuma fadi maganin ba wanda kuma zai ce an bashi yana lalibe a duhu laliban da zaka yi shine ka lalibo mai annabi yayi akan aiki kaza mai annabi yayi a guri kaza mai annabi wannan shine laliban da zaka yi wannan laliban kuma shine neman ilimi haka abinda zaka yi shine ka san annabi sallallahu alaihi wasallam abu kaza ya yayi kai kokarin dabbakawa hatta mazhabobi guda hudu da ake da su da ma wasu wanda ba a san su ba wanda su ma mazhabobin ne ba wai da gangan suka yi wa addini a yaga ba ba da gangan maliku ya kafa sansanin sa ba yace malikawa ku yi wannan ba da gangan imam shafi'i ya koma gefe da yace na namu ku zo buje ba da gangan suka yi haka ba ta yadda wasu suke fahimta kamar maliku ya kafa sansanin sa yace ko malikawa a taho nan imam abu hanifa shi ma yayi nashi shafi'i yayi nashi ahmad yayi nashi saboda haka sai aka zama kamar wasu abokan gaba aka mai da addinin kamar addinai guda hudu kowa yana ga nashi shine daidai a'a waɗancan al'ummomin duk gaba daya waɗannan limaman duk gaba daya kansu a haɗe yake idan ka duba tarihi zaka ga duk gaba daya suna da alaka da juna zaka ga imamu abu hanifa duk da su maliku ba su riske shi ba saboda mai shekaru ne shi ya girme su ba su riske shi ba amma an samu haduwa tsakanin imam malik da manyan almajiran abu hanifa irin su abu yusuf har madina ya zo ya zauna ga wurin malik ya tambayi wasu tambayoyi ya karu da wasu fa'idoji ya kuma jinjina masa akan wasu abubuwa da ya samu a wajensa na ilimi kaga ai bai dauki kanshi shi dan abu hanifa ne ba ruwan shi da dan maliku ba gurin malikun ya je imam shafi'i daga makka ya yi guziri ya ciyo damara ya zo har madina ya zauna ya karanci muwadda a gurin malik imam shafi'i kaga shafi'i almajirin malik ne ya za almajirin malik kuma ya koma ya ce na kafa nawa sansani na namu ku zo mu je saboda kaga akwai alaka saboda kai yana daukan shi a matsayin malamin sa ne lokacin da ya zo bagdad imam ahmad ya zo ya same shi sai ya zama abu abin nan a imam ahmad yana cewa ba dan shafi'i da ibnu uyayna ba da mun halaka ma'ana da mun je mun yi ta dimuwa mun yi ta ragamza a cikin wasu abubuwa ba mu sanya suke ba imam shafi'i da sufyan ibnu uyayna su suka rika nuna mana fiqhul hadith shi kuma imam shafi'i yana cewa ya aba abdullah ko kuka fi mu sanin hadisi idan hadisi ya zo ka sanar da ni daga basra yake daga kufa yake daga ina yake mu yi aiki da shi in lokacin da ya zan sahihi ne saboda ka ta bangaren hadisi shi kuma yana tsotsa daga gurin imam ahmad hakanan imam ash-shafi'i ya zauna a bagdad ya halarci halaka gurin karantarwa na muhammad ibn al-hasan ash-shaybani muhammad ibn al-hasan ash-shaybani da babban daliban abu hanifa ne muhammad ibn al-hasan ash-shaybani ya tashi ya je madina ya karanci muwadda gurin malik muwaddarsa tana nan riwayar muhammad ibn al-hasan ash-shaybani to ku duba duk suna da alaka da juna amma daga baya sai aka mai da mazhabobin kamar wasu addinai ne masu zaman kansu sai ka yi fatawa sai a ce kai wannan shafi'iyya ce mu malikawa ne ya za ka kawo mana shafi'iyya tare da cewa su ba su yi wannan karantarwar ba za ka ba su suka assasa mutane akan sassabawa ba su sun assasa mutane akan ilimi ne kuma sun yi batun cewa duk sanda ilimi ya zo sunna ta zo hadisi ya zo sahihi a saki maganarsu abu hanifa ya faɗi haka imam malik ya faɗi haka imam shafi'i ya faɗi haka imam ahmad ya faɗi haka kamar yadda muhammad ibn sa'id al-madani wani malami da ya zauna a madina ya waƙe maganganunsu don suna da maganganu da yawa a kan wannan da za ka iya samun su a cikin littafin al-intiqa na ibn abdulbar ko jami'ul bayan al-ilmi wa fadlihi na ibn abdulbar ko littafin ilam al-muwaqqi'in na ibn al-qayyim yana cewa qala abu hanifata al-imam la yanbaghi liman lahu islam akhdhum bi aqwaliya hatta tu'rada ala al-kitabi wal hadith al-murtada ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولا مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف المختارة وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا وأن ننسون الأئمة الأربعة الأئمة الهداة أبو حنيفة قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتدى تبيدات يقمتمن ديك مسلميبا يتبتم قناتا يتتريد إتبيسان توشن دانا لوكوم قنا رأيك يبجرات أكان الكتاب والسنة انت داتي لوكا انت سابع جيفر حكنا إمام مالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة ينا نونا قبر منذ صلى الله عليه وسلم ينا تشوى كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا صاحب القبر دون متنزاء كان أمه قنا سزاء بيرمسا إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم شيكا لين إن يما قنا تاطعي كينا تاكف كينا بابو أندي إسي توليتا والشافعي قال إن رأيتم قولا مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقوله المخالف الأخبار شافعي إن كنا قنا تا وتتساقى وأبن كوكا رويتنا حديثي كنا كما قنا تا كتوليتا كجيفا إتج كنغارو كوليكي حديث منذ صلى الله عليه وسلم هكذا إمام أحمد بن حنبل أشيكا basu assasa mutane akan a rika sassabawa ba abinda suka ba su ilimi ne ana ijtihadi a dace ana ijtihadi ayi kuskure yayin da aka gane kuskure ne sai a bashi wanda yayi kuskure a nema masa gafara Allah madaukakin sarki ya yafe masa kuma Allah zai bashi ladan ijtihadi koda ko kuskure ne saboda haka waɗannan al'imma din duka suna da lada a cikin kowane hali sawa'un abinda suka faɗa daidai ne ko sun kuskure domin ba su yi da ganganci ba الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم كما دن هكا نيهل الجيس وسما لم يسكت شيء دن سابانا أكهل الجيس وسكت شيء أنهل الجيس بانغروري قداديوني ولذلك وچم مغانا تتقبات فريق في الجنة وفريق في السعير فمنهم شقي وسعيد دعو بنجي جيفت دن ون أكهل الجيس أنهل الجيس أتكينس أقوان ديكي دموتا akwai wanda yake dan aljanna ubangiji ya halicci wasu halittunsa dan ya rahamshe su don haka ya dora su bisa turba ta kwarai wasu kuma dan azaba saboda haka sun kauce wa hanyar Allah wannan baya cin karo da fadar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutun da aljannu ba sai dan su bauta mu wancan ta'lili ne ubangiji yake yi sababin da yasa ya halitta ya halicci mutun da aljan dan ya bauta masa dan mutun ko aljan su bauta masa wanda duk ya kauce wannan ya kaucewa hikima da ta sa ubangiji madaukakin sarki ya halitta dan ita ibn wahab yace na tambayi imam malik game da fadar Allah da yake cewa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh wa lidhalika khalaqahum sai imam malik yace fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wannan shi ake nufi da wa lidhalika khalaqahum ubangiji ya halice su dan haka dan wasu su zan yan aljanna wasu su zama yan wuta Allah ce wa tammat kalimatu rabbika kuma kalmar ubangijinka ta cika wace ce kalmar la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in wato hukuncin sa ya riga ya gabata ya zartar da hukuncin sa ilimin sa ya riga ya gudana ya gabata na cewa lalle tabbaci hakika sai ya cika jahannama da aljanu da mutane gaba daya wato Allah madaukakin sarki yayi wannan alkawarin ya cika wutar jahannama da waɗanda suka cancanci su shiga wannan wuta minat faqalaini aljinni wal ins daga mutane da aljanu ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda yake cewa ikhtasamatin jannatu wan nar فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك. منذ صلى الله عليه وسلم يجي دا الجنة دا وتا سنجي رجما قبان الله سنجه سوما دا جايا الجنة تجي ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ميسا نيباب وانا زي شكتكينا سيرونانا وانا بسزان كوميبا wato sai marasa galihu su za a cika da ni. Ita kuma wuta ta ce usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, ni kuma an sanya ni in zama tattara ce ta masu girman kai masu jabberanci. Fa qala Allah lil jannati, sai Allah ya ce wa aljanna anti rahmati, ke rahmata ce. Arhamu biki man asha, ina tausaya ma wanda na so da ke, in sa shi cikin rahmata. وقال للنار الله يجي وهو تاكي كما عذابا تاتي أنت قيب بك من أشاء إنا ين عذابا دهورو غوان ديسو دكي ولكل واحدة منكم ملؤها كما قوة إيدا جشكين كزام زن چكاتا. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل با ين أنزب ين الجنة الجنة زي زن أقويرا رغولي ميوا أتكينتا حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. Sai Ubangiji yayi wasu halittu na musamman da zai sanya su su zauna a rarar guri da yake aljanna. Ita kuma wuta za a yi ta durawa, a yi ta durawa tana cewa hal min mazid, da ƙari a ƙaru, hatta yada alaiha rabbul izzati qadama, har sai rabbul izza ya sanya diddigensa. Wannan akwai sifanta Ubangiji da sifa da diddige, sifa ce da bamu san hakikaninta ba, ba za mu kayyafa ta da sifar mahluki ba. Fa taqulu, a wannan lokaci sai ta ce qat 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 wa izzati, ya isa na rantsi da girman ka. Allah ya ce wa kullanna qussa alayka min anba'ir rusul,
ma nuthabbitu bihi fu'adak وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
وقل للذين
لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا
ولله
غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
To haka Ubangiji ya rufe wannan ta'aliki da waɗannan ayoyi, ya zan an nade surar gaba ɗaya kuma. Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli, duk gaba ɗaya muke baka labari daga labarurrukan manzanni. Suratul Hud, kamar da kuka gani, ta kunshi wato labarurrukan annabawa daban-daban. Hikimar da ta sa muka baka wannan labari, in ji Allah ma nusabbitu bihi fu'adaka, muna baka labarin abinda za mu tabbatar da zuciyarka da shi, ta yadda za ka nutsu ka fahimci cewa abin nan da yake samun ka na tsangwama da tsana da ainihin ƙiyayya da mutanenka suke nuna maka, ba kai kadai ne faro ba, duk annabawan da Allah ya aiko a doron ƙasa haka ya faru gare su. Don haka ka nutsu ka karanci labarin su, ka saurari abin da muka faɗa maka, za ka ga cewa duk daga ƙarshe annabawan suke nasara. Allah yana halaka abokan gabansu. Don haka kada hankalinka ya tashi. Waja'aka fi hadhihi alhaqqu, kuma gaskiya ta zo maka a cikin wannan sura, kamar yadda da dama daga cikin malamai suka faɗa, hadhihi ana nufin wannan sura din, ko hadhihi ana nufin wannan saƙon da Ubangiji ya aiko ka da shi. amma dai da dama daga cikin malamai sun fi fassara hazihi da cewa hazihi sura ake nufi a cikin wannan sura gaskiya ta zo maka ba yana nuna sauran surorin gaskiyar bata zo masa ba a'a yana nuna cewa anan ubangiji ya fito masa da wannan labaruka barun ƙaro ya gansu tunda lokacin da wannan sura ta sauka sauran ayoyin ma da suke alqur'ani ba duka ne suka sauka ba waɗannan dai da suka sauka a ciki kaga gaskiya wa mau'izatun da kuma wa'azi wa zikra lil mu'minin da tunatarwa ga mu'minai wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum ka ce ma waɗanda ba su yin imani a'malu ala makanatikum ku je ku yi aiki bisa hanyarku bisa tafarkinku inna amiluna mu ma lalle masu aiki ne bisa tafarkinmu wato kowa ya je yayi nashi ku je ku yi naku mu ma mu je mu yi namu wantaziru inna muntaziruna ku saurara ku jira mu ma masu jira ne wannan barazana ce da tsoratarwa wato kamar mutum yayi maka abu ko kai masa abu ya ce ka gani kai daga jin ka gani ka san wata barazana ce ni kake cewa ka gani to wallahi alheri zan gani sauraka kalmar inna muntazirun wantaziru inna muntaziruna wato wa'idi ne narko ne ubangiji yake musu fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ddar innahu la yuflihu adh-dhalimun kuma Allah madaukakin sarki ya cika wa manzansa alkawarinsa ya bashi nasara ya karfafe shi ya sanya kalmar musulunci ita ce sama kalmar wadanda suka zan kafire ita ce kasa Allah ce walillahi ghaibus samawati wal ard kuma sanin gaibin sammai da ƙasa duk na Allah ne shi kadai wa ilaihi yurja'u al'amru kullu kuma zuwa gare shi ne ake mai da al'amari gaba daya fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara gare shi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun kuma ubangijin ka bai zanga falalle game da abin da kuke aikatawa ba wato gaibin sama da ƙasa sanin abin da ubangiji ya boye nan gaba shi kadai ya barwa kansa sani don haka kada ka damu shine ya dora ka akan wannan hanya shi zai baka nasara su kuma da suke tinkaho akan abin da suke har suna cutar da kai suna ganin kamar yanzu suke da karfi ba su san cewa abin da ubangiji ya koya musu na gaibi ba bai da kyau sam gaibin sammai da kasai sanin su dunna Allah ne wa ilaihi yurja'u al'amru kullu kuma zuwa gare shi ake mai da al'amari gaba daya shike da cikakken tasarrufi shike jujjuya duniya yadda ya ga dama duk karfin mai karfi karfin sa na da iyaka duk ikon mai iko ikon sa na da iyaka akwai abin da zai iya yi akwai abin da ba zai iya yi ba amma ko menene ya aka mai da shi zuwa ga Allah to an kai shi ga matuka babu kuma wani abu bayan wannan fa abuduhu dan haka ka bauta wa Allah wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi wato ka bauta masa ka dogara gare shi wannan fa abuduhu wa tawakkal alaihi tana daidai da fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa abuduhu shine iyyaka na'budu wa tawakkal alaihi shine iyyaka nasta'in ka bauta wa Allah ka dogara gare shi ma'ana cikin bautarka ka dogara ga Allah ka san Allah madaukakin sarki shike baka tallafi da iko na kai bautar ita kanta in ba dan ikon ubangiji ba da tallafinsa da agajinsa da shiriyarsa kai ma ba za ka iya bautawa Allah din ba wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ubangijin ka bai zanga falalle game da abin da kuke aikatawa ba babu abin da yake buya gare shi duk abin da makaryata ko masu ƙaryata ka suke yi ubangiji ya san da shi ya san da aikin da suke yi ya san da maganganun da suke yi ya san da halin da suke ciki kuma zai yi musu sakamako cikakken sakamako a nan duniya da lahira kuma ubangiji zai baka nasara kai da jama'arka a nan duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi washabihi ajma'in Allahu akbar